أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan rana ta Lahadi a yau muna 5 ga wata na Jumadal Ula hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa 20 din watan 12 miladiya ta 2020 wannan zai zamanto zama na 17 a cikin jerin gwanan wasiyoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam zuwa ga diya mata wanda darasi da ya gabata muna cikin bayani akan abin da ya shahi kula da gangan jikin yaro ta hanyar tarbiyantar da shi da fadakar da shi irin abubuwan da ya kamata ya kiyaye sannan kuma da irin abubuwan da ya kamata a ce ya bada hamzari da kaimi a kansu a yau insha Allah ta'ala za mu tashi bangare na gaba wanda shine tarbiyantar da yaro ta bangaren da ya shahi jinsin shi bi mana in namiji ne ga irin da ya kamata a tarbiyante shi idan ya zaman to mace ce ita ma ga inda ya kamata a tarbiyance ta sannan kuma da irin alaka da za ta iya kasancewa tsakanin namiji da mace ya ya kamata kowanne ɗaya daga cikin biyu na a bashi guzurin da zai taimaka mishi akan mu'amalantan dan uwan shi a cikin hanyar da addini ya yarda da shi abinda zai kiyaye ma shi yaron ko yarinyar mutuncin shi da kimar shi sannan kuma kare wani abinda zai barar da daraja da kima na uwayen shi da dukkan wani abu wanda yake da muhimmanci a wannan bangare abu na harko iya da kyau mahaifiya ku da mahaifi su karantar da yaron su dan su bi ma'ana kame ganin shi kare zaman to yana sakin ganin shi a dukkan komi bi ma'ana su fadakar da shi abu kaza kallon shi ya kamata abu kaza ko bai kamata a kalle shi ba ko da misali wata wani abu aka sa ake kallo aka yi rishin aka yi katarin bi ma'ana wani abu ya zo ya gitta na abin da bai kamata a kalla ba to a fadakar da yara kallon irin wannan abin ba da muhimmanci mana bai da fa'ida kenan duk kuma abin da zai zamanto zuwa ga kallon tsiraicin namiji ko kuma kallon tsiraicin mace kenan a fadakar da yara cewa su nisanci irin waɗannan abubuwa kenan dai ala'i tihalis zamanto masu kame ganin su ba sa kallo sai abin da addinin su ya halatta a gare su kalla sannan daga nan sai ki sabko da diyanki zuwa ga abin da ya shahi matakaiya na tarbiyya ta abin da ya shahi yanda ya kamata abin alakar da ya shahi ya kamata su zama to sun kula da shi ta bangaren da ya shahi barcin su bi mana barci namiji ga yanda ya kamata yi mace ga yanda ya kamata ta yi kenan kowanne ɗaya daga cikin waɗannan jinsin guda biyu ki karantar da su cewa ga yanda ya kamata in namiji ne ya kwanta ga in yanda ya kamata in mace ce ta kwanta duka waɗannan abubuwa a yau da gobe a hankali zaki riƙa karantar da yaranki sannan kuma hallau sai ki aiki da wancan hadisin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan ɗiyanku suka kai shekaru guda 7 to ku umurce su da yin sallah sannan kuma ku raba tsakanin su a wajen kwanciya imana kar a zo a musu zubin goro da mazan da matan gaba ɗaya zaman to shigura su yi kwanta wannan baya halatta kenan tun suna yara yayu ne da kannu kenan a raba su ya zaman to wajen kwancin maza daban wajen kwancin mata daban kai in mata kama ta kai ko da a ce babu halin da za a iya ma kowane yaro irin shimfiɗar shi da ya kamata to ko ta bar maci misali zai ja shi gehe ya kwanta shi ma wacce ita ma gehe ta kwanta ya zaman to a musu wannan tsarin wajen abin da ya shahi kwanciya kar a bar su a cakuɗe sannan bayan abin da ya shahi ladubba na barci ki karantar da su irin iyayen da ya kamata a kiyaye sanya tuhahi kenan in namiji ne ga irin tuhahin da ya kamata ka sanya idan mace ce ita ma ga irin tuhahin kayan da ya kamata sanya kenan yake mace kai ki barta ya zama to tana sanya kayan da baya halatta mana kayan da suke za su matsa jikinta su huddo mata sifofinta su huddo mata al'auranta ta huto ta rika yawo a saman titi ta zamanto kasiya ariya ki kiyaye wannan duk da kina ga cewa ai yanzu duka ma yaushe aka wannan ɗan mata ne an sun yi aure sun gyara wannan ba hujja bace ba wannan ba hujja bane ba bangaren da ya shafi tarbiya to kiyayewa ake saboda yaron da ya saba da irin waɗannan abubuwa to ba lalle bane ba lokacin da ya kai ya kawo kuma lalle zaman to a ce ya tarbiyantu ya kayyadu da abin da yake na addini ne kenan ɗiyanki tun suna yara kenan ki kula musu da sanya hijabi da suturce jikinsu su ma haka ɗiyanki maza ki fadakar da su ko da misali a ce gidansu ne gidan baban shi ne to kada zaman to gashi nan san dareren kato ne kuma haka kawai sai ya sanyo gajeren wando a cikin gidan ya rika yawo irin waɗannan abubuwa duka a fadakar da yara a karantar da su kenan san irin tuwahin da ya kamata su sa kenan ya zaman to namiji daga gwiwan shi zuwa abin da ya shafi cibiyan shi wannan shine al'aura kai ya saki wani abu ya fito na wannan bangare ko da kanni shi ne yayin shi ne uwayen shi ne da sauransu haka su ma abin da ya shafi mata su yi kokarin kiyaye sanya suturawar take mai dama a cikin abin da ya shafi zamantakewar da za su yi cikin gidajensu kenan kada ya zamanto suna bayyanar da al'auransu da sauransu da hujjan cewa suna cikin gida ko na makamancin wannan abu na gaba bayan shi kuma a bayyana wa yara ladubba na neman izini ki karantar da yaranki mazansu da matansu ladubba na neman izini idan za su shigo daki su yi sallama a ba su izini tukun su shigo lasiyama idan zaman to ba irin dakin da yara suke shiga bane ba misali a ce dakin mahaifiyarsu misali a ce dakin mahaifinsu da wannan makamancin wannan mana akwai wurare wanda suke a makin ne a cikin gidajen suke hassasa wanda baya halatta yaro kawai kowane lokaci ga dama ya kada kohon daki kawai ya shiga a karantar da shi ladubba na neman izini yayi sallama ya nemi izini a bashi dama sai ya shigo an ba bashi dama kuma yayi baya to wannan ladubba kuma hatta da abin da ya shafi koda wani wuri zai tahi ko wani gida zai tahi to zaka samu iya da kokarin kiyaye wannan nawa zaka zaga mutum babbama da shi sai ya bude wurin ya shigo ya tsaya ya kalle ku ras to sai ya ce assalamu alaikum kaga sallamar shi nan batta da wani fa'ida irin wancan fa'idan da ake bukata na sai da ya shigo ya gama tsegumin da zai yi gaba daya ya san me yake faruwa sai so tukun a lokacin zai sallama kaga wannan bai kiyaye ladabi ba na abin da ya shahi al-istizan neman izini wajen shiga wurare da sauransu sannan kuma haka abin da ya shafi shiga ban daki nan ma a karantar da su ladubban shiga ban daki sannan kuma a karantar da su ladubban da baya halatta misali a ce irin da za ka ga yara suna yi maza daga maza da mata ka ga da sunan yara ne gaba daya su shiga ban daki a ce za su yi wanka ko na makamancin wannan irin waɗannan abubuwa duka iya da kyau a kiyaye saboda za su taimaka wa yara akan su tashi a cikin tarbiya mai kyau da kiyaye duka wani abu wanda yake baya da kyau sannan kuma su nisanci duk wani abin da zai ke kasance misali yana iya tayar da sha'awa duk abin da zai zamanto musir ne yana iya tayar da sha'awa kenan su nisance shi kenan kallace na banza irin abubuwan da ba su da fa'ida shine zaka rika ji ana baka labarin da kunnen ka bayya iya saurara sannan kuma ya dhiqu sadruka wala yantaliqu lisanak zaka ji zuciyarka ta yi umci a labarin da za a baka sannan kuma harshen ka baya iya magana na irin yanda za ka ga a ce ai an samu alaka na banza tsakanin uwa da kanwa ko na makamancin wannan to duka abin da yake ja irin waɗannan abubuwa shine rishin nisantar abin da yake tayar da sha'awa ma'ana yara ne za a zo a sa su gaba a kunna musu tele kowane lokaci suna ga an kawo musu tasha kaza maza da mata mace da namiji suna rungumin juna ana wane ne wacce ta zauna saman wane abubuwa da suke na banza na kaskanci da rishin sanin abin da ya kamata to in zaman tuya da suna kallon irin waɗannan su ne kallon soyayya ana a ce aiwa wacce batta yanzu ka duba ga irin sirrin da ake sa a cikin wasu kafafe wanda har yara wai yara za ka ji suna ce ai an daidaita tsakanin wacce da wani da sauransu ai ya kama hannunta ai ya rungume ta ai yayi kaza yayi kaza to waɗannan abubuwa duka a kiyaye a cikin gida idan ana so a samu tarbiya ta yara ta zamanto tarbiya ce mai kyau amma idan ba haka ba to komai yana iya faruwa Allah kiyaye sannan kuma a karantar da yara hukumce hukumce na balaga limana yaranki yaranka ka karantar da shi lokacin da kaga cewa ya kawo irin wannan matsayi to kai kokari ka karantar da shi hukumce hukumce da suke kan shi na abin da ya shahi balaga mana idan diya mace ce mahaifiyar ta zauna da ita ta rika mata bayani in kin ga kaza kaza zaki in kin ga kaza kaza zaki haka in namijin ne shi ma a zauna da shi in kaga kaza kaza zaki babu wani abin da ya shahi me yake kina shi da suna kamewa ko kuma a ce a ba za a yi musu bayani ba saboda bayani iya da yauni a musu bayanin da ya kamata wannan addini ne babu zancen boye boye ko nuku ko jin kunya ko makamancin wannan a musu bayanin da ya kamata saboda ibadar su bautan su ga Allah subhanahu wataala ya zama to bauta da lahiyayye zaka samu matasa maza ko mata ka samu yarinya ta balaga nan da shekara 5 da suka wuce ko shekara 7 da suka wuce ko shekara 10 da suka wuce amma hakikani zaka samu cewa wata ba za ta iya maka bayani yanda ake wankan ibada ba wanka wanda yake na kare jinin al'ada ko kuma misali wani mahulki ya faru ya za a yi ta wanka irin na ibada ba ta sani ba ko kuma haka shi ma namijin ana samu irin waɗannan a cikin wannan wuraren da muke rayuwa da muke ga cewa kaman ba wani matsala abin da ya shafi wannan bangare to a karantar da yara irin waɗannan hukumce hukumce kenan kada zamanto yaro sai dai ya zamanto irin karanta karantar da zaka ga suna na littafai irin na Hausa a kaza da kawai ki zaunar da yake ki muta bayanin ta in kin ga kaza kawai kaza ne in kin ga kaza kaza zaki wannan shine abin da yake wajibi akan uwaye su kiyaye game da abin da ya shafi diyansu kenan hukumce hukumce na abin da ya shafi balaga sannan kuma wal haid da abin da ya shafi kulan musu da abin da ya shafi jinin al'ada in kin ga kala kaza kaza zaki in kin ga kaza zo kaza zaki ki ilga kaza ki kaza da sauran bayanai da suke da alaka da wannan abu sannan kuma wal janaba da abin da yake da alaka da janaba kenan nan ma yaro a karantar da shi a fadakar da shi ya zamanto ala basiratin yana kan sani da ilimi akan abu ko da zai faru a gare shi kenan bai da wani matsala to waɗannan kusan su ne abubuwan da ya kamata ta bangaren da ya shafi jinsi bi ma'ana a kiyaye su saboda ya zamanto a wannan bangare nan ma yara sun samu irin kimtsin da ya kamata a ce sun samu abu na biyar shine aljanibul ijtima'i bi ma'ana bangare na zamantakewan yau da gobe ya zaka tarbiyantar da yaranka ya zaki tarbiyantar da yaranki a bangaren da ya shafi zamantakewa na yau da gobe to a wannan bangare alal um an tuwaddiha libniha iya da kyau mahaifiya ta ma danta bayani karara akan abin da ya shafi haƙƙin haqqul um wal ab haƙƙin da ya shafi da uwa take da akan danta da haƙƙin da uba yake da akai mana yau da gobe a hankali kina karantar da su ga irin haƙƙin uwa ga haƙƙin uwa da uba a kiyaye su ka aika za a yi kaza ka aika za a yi kaza da sauransu haka kuma abin da ya shafi bayan abin da ya shafi haƙƙin uwa da uba sannan al ukhuwa ɗan uwan shi kannin shi ne yayin shi ne yaya kamata ya mu'amalance su yaya kamata ya kusance su yaya kamata yayi kaza yaya kamata yayi kaza to karantar da su irin waɗannan abubuwa yana kiyaye yana kawo mana tsira a cikin abubuwa da yawa saboda zaka ga yaro misali ya tashi baya jin ma wata kila magana uwar shi bai jin magana mahaifiyar shi bai jin magana kanne balantana kanne shi ko yayin shi to rika wannan iya da alaka da wani wasu lokuta rishin yi wa yaro bayanin da ya kamata bangaren da ya shahi dabi'u da irin haƙƙin da ya kamata ya mu'amalanci uwar shi da ita mana haƙƙin da uwar shi take da akan shi sannan kuma da haƙƙin da mahaifin shi yake da akan shi sannan kuma da haƙƙin da ƴan uwan shi kannin shi yayin shi suke da akan shi idan ya zamanto ya jahilci irin wannan irin shine sai kaga a ce wane baya jin maganar kowa subhanallah kaga kuma abin nan baya jin maganar kowa iya da alaka da irin tarbiyyar da ya samu iya da alaka da irin tarbiyyar da ya samu kamar yadda na ambata wancan satin da ya gabata cewa dukkan yaron wanda zai zo duniya yana zawa ne akan fitira kamar da manzon Allah ya ambata cewa kullu mauludin yuladu ala fitra yana zawa a saman fitira fitiran nan kuma ita ce abubuwa na sanin ya kamata da sanin dacewa dukkan wani abu ne ke mai kyau ne to idan ya zamanto mahaifan shi basu dora shi saman turbar da ya kamata ba to a lokacin ne zai tsotsa daga cikin abin da mahaifan shi suka ba shi na tarbiyya ko ingantaccen abu ya zamanto ya dawo mu akan wancan abin da aka halice shi akai ko kuma ya zamanto ya rikida ya kuma wani abu daban ya dauki wata tarbiyya ta daban da haka uwaye su kiyaye su tarbiyantar da yaro ya san kimar ki ya san kimar mahaifin shi wannan zai taimaka akan koda ya kai ya kawo a cikin rayuwa ba zai watsar da kowa ba zai rika nuna fifikon matar shi da diyan shi akan ku ba da sauran abubuwa makamantan wannan suke faruwa a yau da gobe zaka ga mutun ya fifita yana ga abin da ya shafi matar shi diyan shi sune wajibi na fari a cikin rayuwar shi a daidai lokacin da zaka iske mahaifin shi suna cikin wahala suna cikin karancin abinci suna cikin rishin gida wanda mai kyau wanda za su shiga da sauran abubuwa makamantan wannan amma inda kun karantar da shi hakikanin karantarwa ya san kima ku ya san daraja ku ya san irin matsayin da Allah subhanahu wataala ya baku sannan kuma ya san irin matsayin da kuka taka a cikin abin da ya shahara rayuwar shi na hidindimu da dawaya da sauransu tabbas wannan zai taimaka akan ya zaman to yaron ya kula da ku sannan kuma haka a karantar da shi haqqul aqarib abimana haƙƙin da ƴan uwan shi suke da akan shi ƴan uwan shi na bangaren mahaifiyar shi da ƴan uwan shi na bangaren mahaifin shi amma yau za ka ga so da yawa tsakanin fami guda ana ta cakuwa bimana ana ta abubuwa wanda suke ba su kamata ba saboda kowa bai san kimar kowa ba sannan kuma wal arham abin da ya shahi zumunta nan ma a karantar da shi ya kiyaye wancan kazanka ne wani kazanka ne wacce kazanka ce da haka kaje ka ziyarce ta kaje ka gaida ta kaje kai kaza ka abin da ka samu na kyautatawa a cikin hannunka ka kyautata musu a cikin rayuwarka da sauransu wal jiran sannan haka a karantar da yaro haƙƙin makwabtaka mana ya rika jin cewa lalle makwabtan shi suna da haƙƙi a kan shi amma za ka ga makwabtakan nan a yau ya ɗaya daga cikin abin da ba a ba shi muhimmanci ba sai mutum ya sanya kara misali ya sanya wani abu wanda zai matsawa ya takurawa wanda yake makwabcin shi ne ko a rika zage-zage ko a rika surutai ko a rika wasu abubuwa za ka samu yara sun ɗauki tarbiyya ta banza a dalilin makwabtaka da wasu shi yasa daga cikin halin magabata suke cewa aljaru qabla ad-dar mana makwabci kahin ka samu makwabci ka duba wa zai zama makwabcinka kahin ma ka samu gidan kenan kahin ka samu gida wanda kake ga cewa zaka iya tare a cikin shi to ka duba waye makwabcinka sannan mutane da yawa da suka san abin da suke a cikin rayuwa da suke da manufa idan suka ga cewa makwabtakan nan ba ta yiwa za ka ga sun sauya gida in ma gidansu ne nasu mallaka za su saida shi su je wani wajen da suke ga cewa za su iya samun nutsuwa da za su tarbiyantar da yaran su daga sun je can sun zauna to irin wannan iya da kyau a kiyaye a karantar da yara haƙƙin makwabtaka bi mana kare zamanto kana suna jehe-jehe ko da makamancin wannan wal asdiqa haka kuma a karantar da yaro haƙƙin da abokan shi suke da akan shi abokan shi na makaranta abokan shi na gida abokan shi na wani da sauransu sannan a karantar da shi haƙƙin yaro da babba yaro ga irin abin da ya kamata a mishi a tausasa mishi shi kuma babba ga irin abin da ya kamata a mishi a girmama shi sannan kuma wadda'if haka a karantar da shi haƙƙin mutane suke da rauni a cikin al'umma kene zaman tu iya da tausayi a cikin zuciyar shi na wanda suke da rauni saboda ya agaza musu ya taimaka musu misali zai haɗu da wani mutum wanda baya gani zai kokarin sa shi a saman hanya misali zai haɗu da wani mutum wanda yake buƙatar agaji kaza a dora mishi wani abu ko a sauke mishi ko a makamancin wannan zai taimaka mishi za ka ga dai yana kulawa da al'umma a cikin zamantakewa na yau da gobe sannan kuma wal muallim a karantar da shi haƙƙin ya san muhimmancin malamin shi yana kare zaman to irin yara ne masu jafa'i zuwa ga abin da ya shahi malaman su haka kuma abin da ya shahi marar lahiya ma a karantar da shi haƙƙin da marar lahiya ke da akan ka naka ziyarce shi ka mashi addu'a sannan kuma hatta da al-khadam wanda kuka ɗauka a matsayin mai wanke-wanke misali a gidanku to nan ma ya riƙa jin cewa lalle wannan iya da haƙƙi ba wani kayan banza bane ba ko kuma a ce a kai wannan ga shi nan bauta ne yake mana a shi ma a karantar da shi cewa lalle wannan iya da haƙƙi akan zamantakewa wanda kuke ciki to wannan zai taimaka akan abin da ya shahi cikin halin zamantakewa na yau da gobe yaro kaga cewa ya hutu yana da ƙoƙarin kiyaye abubuwa insha Allah ta'ala ana nuna mana cewa lokaci yake nan ne kamata in dakata sati mai zuwa insha Allah sai mu zo bayani akan hanyoyin da ake bi a yi tarbiyyar nan yanzu mun ji abubuwan da ya kamata a karantar da yaro yanzu za mu ji a gaba kenan hanyoyin da ya kamata a bi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah
إن ربي لطيف لما يشاء